Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Alhamis 9 ga watan Fabrairu. A babin rahotanni za a ji yadda 'yan jam'iyyun siyasa daban-daban a Najeriya ke ta kokarin tallata 'yan takararsu da manufofin jam'iyyunsu a fagagen wato fafatawa yayin da babban zaben kasar ke kara kusatowa. Sannan a ci gaba da kawo muku bayanai game da jihohin Najeriya albarkacin babban zaben kasar da ke gabatowa. Yau muna jihar Kaduna, muna kuma tafa da labaran wasanni. To amma kafin nan ga Aisha Ma'azu da labaran duniya.
Mai sauraro, barka da wannan lokaci, kuma ga cikakkun labarin kamar yadda muka same su. Masu ayyukan ceto a kasar Turkiya da Siriya na aiki ka'in da na'in a yau Alhamis domin ceto mutanen da suke raye a ƙarƙashin ɓaraguzan gidajen da suka rushe sakamakon girgizar ƙasa mai ƙarfi da ta auku a yankin ranar Litinin, wanda ta yi sanadin mutuwar sama da mutum 19,000 ya zuwa wannan lokaci. Ma'aikatar kai ɗauki ta ƙasar a yau Alhamis ta ce kimanin ma'aikatanta 110,000 ne suke gudanar da aikin ceton. Sannan an shigo da manyan motocin aiki kamar su traktoci 5,500 domin taimaka ma ƙasar da take fama da raɗaɗin girgizar ƙasar da ta afka mata. Shugaban ƙasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya kai ziyara kusa da yankin da girgizar ƙasar ta fi kamari, kusa da birnin Gaziantep wanda yake kan iyaka da Siriya. Babu yadda za a iya shiryawa don tunkarar ibtila'i irin wannan, a cewar Erdogan. Ya kara da cewa babu wani ɗan ƙasar nan da za mu bar shi babu kulawa. Ya kuma bayyana yanayin sanyin da ake fama da shi da kuma yadda girgizar ƙasar ta lalata hanyar saukar jirgin Hatyap a matsayin abubuwan da suka jawo cikas wajen aikin ceton. Shugabannin kungiyar tarayyar Turai sun jinjina wa shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky yayin da yake kare dalilansa na neman ƙarin makamai domin ci gaba da yaƙi da mamayar da Rasha ta yi. Sannan ya fara tattaunawa akan yiwuwar kasancewar ƙasar da take fama da yaƙi mambar kungiyar tarayyar Turai. Da yake gabatar da jawabi ga majalisar Turai a birnin Brussels, Zelensky ya yi wa shugabannin ƙasashen Turan godiya da taimakon da suke baiwa ƙasar. Sannan ya ce Ukraine za ta yi nasara kana za ta kasance mamban haɗaɗɗiyar kungiyar tarayyar Turai. Shugabar majalisar Turai Roberta Metsola ta ce tana goyon bayan kiran da Zelensky ya yi na neman ƙarin taimako. Ta ce mun fahimci sadaukar da kan da mutanen ƙasarka suka yi wa kungiyar tarayyar Turai, kuma ya zama wajibi mutunta shi ba da kalamai kawai ba amma da taɓukawa. Metsola ta kuma ce jiragen da kake bukata suna kare 'yancin da wasu basu ma ɗauke shi da mahimmanci ba. Kamfanin dillancin labarin Sudan Suna ta bayyana cewa ana sa ran cewa ministan wajen Russia Sergey Lavrov a yau Alhamis zai gana da shugabannin sojojin Sudan a babban birnin kasar Khartoum, inda ake sa ran za su tattauna a game da Russia da wasu batutuwa. Baya ga batun kawancen Sudan da Russia, ana sa ran cewa tattaunawar za ta mai da hankali kan rawar da Khartoum za ta yi game da al'amuran da suka shafi kasashen da suke makwabtaka da ita, masu fama da tashe-tashen hankula ciki har da Chadi, kudancin Sudan da Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya, a cewar mukaddashin ministan wajen Sudan Ali Al-Sadiq. Ziyarar ta Lavrov zuwa Sudan ya biyo bayan kammala ziyarar kwanaki biyu da wasu manyan jami'an diplomasiyyar Amurka da wasu kasashen Turai suka yi a Sudan, inda suka gana da shugabannin sojin Sudan da kuma kungiyoyin masu goyon bayan mulkin farar hula domin su matsa lamba akan kammala yarjejeniyar dawo da kasar ta farkin demokradiyya. Daga ƙarshe, ma'aikatar tsaron Australia ta ce za ta kauda na'urar sa ido da kamfanin SIM mai alaka da jam'iyya mai ra'ayin gurguzu da ke daga ofishoshinta, a cewar gwamnatin kasar a yau Alhamis, bayan da kasashen Amurka da Burtaniya suka ɗau matake irin wannan. Jaridar kasar Australia ta ruwaito a yau Alhamis cewar kimanin na'urori 913 wanda suka hada da na'urar sa ido, wayoyin salula na intercom, na'urar shigar da bayanai da na daukar hoto kirar Hikvision da Dahua ne suke ofishin gwamnati da ma'aikatanta, ciki har da ma'aikatar tsaron kasar da kuma ma'aikatar harkokin waje da na kasuwancin kasar. Kamfanin Hikvision da Dahua wani bangare ne na jam'iyyar gurguzu na kasar Sin. Ministan tsaron Australia Richard Miles ya ce ma'aikatarsa tana nan tana binciken dukkanin na'urorin.
Aisha Ma'azu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda aka ji a Najeriya, yayin da babban zabe ke kusatowa, jam'iyyu daban-daban na ƙara azama wajen tallata 'yan takararsu da kuma manufofinsu a jam'iyyance, kamar yadda ya faru a tattaunawar zauren VOA ta baya-bayan nan. Daga Abuja ga Hawwa Umar da cikakken rahoton.
Duk da a lokuta da dama zauren kan hargitse don wani ya ambaci wani ra'ayi da ya saba muradin sauran jam'iyyu, akalla dai kowa ya samu damar nuna gwaninsa da zai iya lashe zaben da za a gudanar a ranar 25 ga watan nan na Fabrairu. Sanata Ali Sabe Abdullahi daga jihar Neja ya ce yana da kyau a mara baya ga dan takarar APC Bola Ahmed Tinubu, don hakan ya zama nuna karamci musamman daga yankin Arewa, na yadda Tinubun ya mara baya ga shugaba Buhari ya samu tagomashi da ya bashi damar lashe zabe a 2015.
Da Senator Ahmed Bola Tinubu jagaban Bargu da Senator Kashin Shettima duk sun yi gwamna, sun taka rawan gani kari da za su bar wurin nan, saboda suna da tsari na ci gaban wannan al'umma. Sun tabbatar wanda zai gaje su mutum ne da zai zo ya ci gaba da wannan aiki. Yau kowa ya ga irin ci gaba da Lagos take da shi. Kashin Shettima kazalika jihar shi sun samu babban kalubale, amma duk da haka ya jajirce a wannan lokacin, ya tsaya tsayin daka, ya iya kokarinsa.
Nan take Sabo Imamu Gashuwa, wanda a baya dan gani kashe ne shugaba Buhari ne, yace APC da PDP sun gaza kuma yanzu lokaci yayi da za a gwada Rabi'u Musa Kwankwaso na NNPP, dan baya saba alƙawari kuma yana damuwa da bukatun al'ummar sa.
Duk da ƴan takara Kwankwaso ya fi su ilimi, ya fi su exposure, ya fi su jajircewa a abubuwan da ya aiki na baya, kuma a karkashi a tsaya takarar nan da yayi yanzu haka Kwankwaso ya shiga lokacin gama wajen 470, amma Kwankwaso dama shi zai iya. Ni ba jam'iyya nake ba yanzu, dan takara nake mai nagarta.
Dan kwamitin zaben fidda gwani na APC da Tinubu ya lashe Muhammad Salih Hassan ya ce a gaskiya ba shi da shaidar zargin da ake yi cewa an yi amfani da kuɗi wajen sayan wakilan zabe, amma duk da haka ya ce kowa ya zabi wanda yake so.
Abin da ya rage ga mu a yanzu shine mu duba a cikin waɗannan mutane, mu duba wanda ya cancanta, wanda yake da nagarta, wanda muka ga zai fitar da mu ko zai cire mana kitse a wuta cikin halin da Najeriya take ciki yanzu.
A nasa bayanin jami'in tara kudi a ofishin goyen bayan shugaba Buhari, BSO Ibrahim Hussein Abdulkarim ya ce shi tuni ya dawo daga rakiyar APC da masalan mulkin shugaba Buhari, don haka yanzu ma shi daraktan kamfen ne na dan takarar jam'iyyar Labour Peter Obi.
Labour Party na zabe shi ne saboda abin da ake cewa National Unity. Muna ganin tunda muka fara akai wannan yakin ba sasa mun samu wargacewa ta haɗa kai. Kuma muna ganin babu yadda za a yi development ya ci gaba dole sai an samu haɗin kai. To muna ganin a dinki na farko da za a fara na haɗe kanmu, mu fara fita mu kama hanyar da za mu tafi, shine mu fara adalci, mu janyo su jiki. In muka janyo su jiki tunda mu mun gwada, an ga gwadin namu, yanzu su ne kadai ba mu taba ganin kamun lullayen su ba.
Duk waɗanda suka halarci zauren sun samu damar bayyana ra'ayinsu kan dalilan da suke ganin gwanayensu ne suka fi cancantar karɓar ragama bayan kammala wa'adin shugaba Buhari. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hawwa'u, to a ci gaba da haskaka muku jihohi daban-daban na Najeriya da muke yi albarkacin babban zaben kasar da ke gabatowa. Yau muna jihar Kaduna.
Tsohuwar jihar Arewa karkashin Lord Lugard ita ce ta koma jihar Arewa ta tsakiya a 1957, kafin daga bisani ta zama jihar Kaduna a 1975. a 1987 ne kuma aka cire jihar Katsina daga tsohuwar jihar Kaduna wadda a yanzu take da kananan hukumomi guda 23. Kafin zuwan wannan jamhuriya 1979 dai demokradiyya ta dunga tuntube da juyin mulki daga sojoji. Sai dai kuma tun shigowar wannan jamhuriya zababbun gwamnoni ne ke mulki a jihar. Tsakanin zaben 1979 zuwa zaben shekarar 2019 dai an yi zabubbuka guda biyar. Kuma a cikin wannan shekara ta 2023 ne za a gwada zabe na shida ba tare da wani katsalandan ba. Sabanin wasu jihohin Najeriya da gwamnoni uku ne suka yi mulki cikin waɗannan shekaru saboda kowanne wa'adi biyoyi wato shekaru hurhudu su biyu. A jihar Kaduna gwamnoni biyar aka yi cikin wannan jamhuriya sakamakon baiwa gwamnan da aka zaba a shekarar 2007 mukamin mataimakin shugaban ƙasa wanda ya sa mataimakin shi zama gwamna a wancan lokaci. Hakanan mutuwar tsohon gwamna Patrick Kowa a wancan lokaci ta baiwa mataimakin shi dama shi ma aka rantsar da shi a matsayin gwamna, wanda wannan ne ya sa adadin gwamnonin da suka yi mulki a jihar Kaduna ya haura na wasu jihohi. Zaben shekarar 2023 a jihar Kaduna dai ya zo da sabon salo, musamman ganin yadda manyan jam'iyyun siyasa suka zabo 'yan takararsu a jihar Kaduna. Inji mai fashin baki akan siyasar Najeriya barista Elzubar Abakar.
Yadda kabilanci ya rinjaye ra'ayin mutane a tsarin tafiyar da siyasa, abin ya dan bambanta yanzu. A jam'iyyar APC an tsaye da Malam Ubasani, wanda kuma karamar hukuma ɗaya yake da Malam Nasir El-Rufai. To kaga ba abin da ya canja daga inda gwamna da mataimakiyar gwamna suka fito. In ka dauki dan takarar jam'iyyar NNPP da dan takarar jam'iyyar PDP, dukan su biyu daga karamar hukumar Kudan suke. Ba wanda ya fito daga wata hukuma daban yake korafin cewa me yasa ba a bamu dama mu tsaya zabe daga karamar hukumar mu ba. Baya ma cikin abubuwan da ake ambato.
Dagewa kan amfani da na'ura wajen tattara sakamakon zaben bana da hukumar zabe ta yi dai na cikin batutuwan da ke daukar hankalin al'ummar jihar Kaduna a zaben da ke tafe, kamar yadda barista Muhammad Ibrahim Zali ya nunar.
Gaskiya yanzu tsarin zaben ya canza, domin don ka ce ka fasa akwati ko kai a ringizo ko kai kaza kai aikin banza, yanzu ƙuri'a ne za ta aiki dalla dalla. In dai ƙuri'a ta riga ta shiga, an tantance mutum ta shiga, magana ya ƙare. So saboda haka ka make ko ka tsaya a sako ko ka turo su 'yan banga su fasa akwati, ba abin da zai canza akan ƙuri'un da za a yi yanzu. Ko amfani da kuɗi ma tana da iyakanta a wannan tsarin zaben da za a yi.
Duk da matsalolin tsaro da kuma zuwan sabon salo na na'ura wajen tattara sakamakon zabe a bana, al'ummar jihar Kaduna sun ce suna sa ran zaben zai gudana ba tare da tangarda ba.
Sunana Isa Yamsani. Insha Allah za a yi lafiya. Matasa na gari da Allah mu bada hadin kai. Sunana Shu'aibu Haruna. Da dai an yi ayyukan abubuwa na barin din siyasa, matasa kaga na kosan da an yi abubuwa iri-iri daban-daban, amma yanzu kai mutane ya riga ya waye.
Sunana Sadiya Suleiman. Muna fatan wayennan na'ure ne ba ta bayi da su, muna fatan ayi lafiya a tashi lafiya.
Sunana Muhammad Awal Isa. Gaskiya azza tona in Allah ya tabbatar mana da yanda aka dauko tsarin abun zai yi kyau. Muna fata ayi lafiya a kare lafiya.
A zabubbukan baya dai mafi akasari jam'iyyu biyu ne masu karfi sukan fafata, sai dai fa a wannan karan kuma zaben ya sha bamban.
Kaga a jihar Kaduna ana maganan jam'iyyar APC, ana maganan jam'iyyar NNPP, ana maganan jam'iyyar PRP, ana jam'iyyar PDP, ana kuma jam'iyyar Lebu. Waɗanda a tsarin zaben da zaka ga jam'iyyu biyu ne kawai, kuma daga waɗannan biyun ɗayan su ne za ta yi tasiri. Sabanin yanzu da mutane ba su da tabbacin me zai faru saboda wannan doka da aka sa mu hannu ta tsaftace tsarin zabe ta yadda magudi zai yi wuya.
To kome al'ummar jihar Kaduna ke sa ran ganin wanda ya lashe zabe a matsayin gwamnan jihar Kaduna ya maida hankali.
Sunana Hamza mai kasa tashar yan yaji. Ina so a tabbatar da tsaro da kuma inganta lafiya da makarantu. Wanda zai zama gwamnan jihar Kaduna muna neman tsaro dai.
Umma dan jimma abincin nan ya sako mana da shi mu ji dadi. Bayu dai ruwa ta yawa gaskiya da kashe-kashen nan.
A tare Abubakar matsalar tsaro bangaren mutanen kauye a musu tsaro su zauna su yi noma.
Wannan ne dai karan farko da za a yi amfani da na'ura a Najeriya wajen tattara sakamakon zaben da za a dinga aikiwa kai tsaye. Kuma jihar Kaduna na cikin jihohin da gwamna mai ci ke karkare wa'adin shi na shekaru 8 a cikin wannan shekarar da za a yi zabe. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To gaida Isa, kafin mu ci gaba a ɗan shakata da Asmarawi. Gaida Asmarawi yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Mai saurare, muna murna da aka kamo gidan radiyon sashen Masamuriyar Amurka a daidai wannan lokaci ake bato da takaitattun labarin wasanni kai tsaye zuwa akwatunan radiyoyinku, wanda ni Abdulwahab Muhammad daga Abocin Yakubu ke shiryawa da kuma gabatarwa. Za mu yaye kallabin labarin wasannin na yau da batun kafa sabon tarihi ne a fagen wasan kwallon kwando ko kuma basketball da wani mai suna Abdul Jabbar ya kafa a duniya kimanin shekaru 34 da suka shude. A yanzu an goge wannan tarihin wanda ya kafa sabon tarihin a yanzu sunansa LeBron James da ake lakabi da suna King wato sarki. Shi dai James LeBron ya jefa yawan kwallaye a kwando 38,387 wanda a da shi Abdul Jabbar ke da su a yawan maki a duniyan kwallon kwando. Da wannan nasarar da LeBron da Kings James ya samu ake cewa ya zarce manya-manyan taurarin 'yan wasan kwallon kwando na duniya da suka hada da Michael Jordan, Kobe Bryant marigayi da kuma Abdul Jabbar mai shekaru sama da 72. Bari kuma mu shiga sashen kwallon kafa. Sai dai da farko za mu fara ne da bayyana muku cewa golan kasar Turkiya Ahmet Yup Turkaslan ya mutu yana mai shekaru 28 sakamakon girgizar kasar da ta afku a kamar yadda kungiyarsa ta Yini Malaya Sport ta tabbatar. Sama da mutane 5,000 ne aka bada rahoton sun mutu. Kasar tasu Turkiya an nada Domenico Tedesco a matsayin babban kocin kasar Belgium. Domenico mai shekaru 37 da haihuwa an haife shi a kasar Italia yana da zama ne a kasar Jamus. Kontraginsa da kasar Belgium din har ya zuwa bayan gasar cin kofin nahiyar Turai ta shekara 2024 ya mai gurbin Roberto Martinez wanda ya murabus a lokacin da aka fitar da kasar a matakin rukuni a gasar cin kofin duniya da aka gudanar a kasar Qatar a shekarar bara. Sai dai a halin da ake ciki kuma club din Olympique Marseille ta samu nasara akan club din Paris Saint-Germain wato PSG a gasar cin kofin kasar Faransa da hakan ya bata dama zuwa wasan quarter final. An tashi wasan Marseille na da ci 2, PSG na da ci 1. A dai gefen kuma club din Real Madrid ta yi nasara akan club din Al Ahli ta kasar Masar da ci 4-1 a gasar club na duniya da hukumar kwallon kafa ta duniya wato FIFA ke shiryawa. A wannan gabar club din Real Madrid za ta buga final kenan da club din kasar Saudiya Al Hilal. A wasan kwallon kafa na Premier na kasar Ingila da aka buga tsakanin Manchester United da kuma Leeds United a jiya Laraba an tashi kowace ta jefa kwallaye 2 a ragar 'yar uwarta. Shugaban hukumar kwallon kafar Najeriya Alhaji Ibrahim Musa Gusau ya yi gargadin cewa idan kiɗa ya canza dole rawa ya canza. Shugaban ta NFF ya yi wannan gargadi ne a jawabin kaddamar da kwamitocin alkalan wasa da kuma kwamishinonin gudanar da wasanni ko kuma match commissioners. Alhaji Ibrahim Gusau ya ce zaben da aka yi musu na wakilan kwamitocin Rufali da kuma match commissioner ya biyo bayan bin diddigin halayensu ne. Saboda haka ana kyautata zaton za su gudanar da ayyukansu da gaskiya. Domin Abdulwahab Muhammad Mira Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Zuwa gaishe ka, kafin mu ci gaba ga waɗannan saƙon.
Al'umman Najeriya, ranakun 25 ga watan Fabrairu da 11 ga watan Maris da ake ta dako dai na ƙara ƙaratowa.
Yayin da miliyoyin mutane a ƙasar ke shirin kaɗa ƙuri'a a wannan babban zaɓe na shugaban ƙasa da gwamnoni da 'yan majalisu.
Zaɓen da ake ganin zai sha bamban da sauran zaɓukan da suka gabata.
Sashen Hausa na muryar Amurka ya shirya tsaf domin kawo muku labarai da dumi da sharhi a game da zaɓukan.
Batutuwan katin zaɓe.
Tantance masu kaɗa ƙuri'a a ranar zaɓe.
Tsaro ga masu kaɗa ƙuri'a.
Isowar malaman zaɓe a rumfunan zaɓe da kuma kayan zaɓen.
Alhassan Bala a Abuja.
Baraka Bashir daga Kano.
Babangida Jibrin a Lagos.
Madina Dauda da ke nan Abuja.
Isa Lol Ikara a Kaduna.
Da Husaina Muhammad a Maiduguri.
Da sauran wakilan muryar Amurka a faɗin Najeriya.
Za mu shiga lungu da saƙo don ganin yadda zaɓukan za su kasance.
Za mu tattauna da masu ruwa da tsaki
da jin ra'ayoyinku.
Ku kasance da muryar Amurka domin samun sahihan labarai a kowane lokaci.
Kanjamau cuta mai cutarwa. Masu sauraro na albishirin ku
Da fatan an ji, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman a taƙaice.
To a taƙaice, masu ayyukan ceto a ƙasar Turkiya da Siriya na aiki ka'in da na'in a yau Alhamis domin ceto mutanen da suke raye ƙarƙashin ɓaraguzan gidajen da suka rushe sakamakon girgizar ƙasa mai ƙarfi da ta auku a yankin ranar Litini, wadda ta yi sanadin mutuwar sama da mutum 19,000 ya zuwa wannan lokaci. Shugaban kungiyar tarayyar Turai sun jinjina wa shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky yayin da yake kare dalilansa na neman ƙarin makamai domin ci gaba da yaƙi da mamayar da Rasha ta yi. Sannan ya fara tattaunawa akan yiwuwar kasancewar ƙasar da take fama da yaƙi mambar kungiyar tarayyar Turai. Da yake gabatar da jawabi ga Majalisar Turai a birnin Brussels, Zelensky ya yi wa shugabannin kasashen Turan godiya da taimakon da suke baiwa ƙasar. Sannan ya ce Ukraine za ta yi nasara, kana za ta kasance mamban haɗaɗɗiyar ƙungiyar tarayyar Turai. Kamfanin dillancin labarun Sudan Suna ta bayyana cewa ana sa ran cewa ministan wajen Sudan Russia Servet Lavrov a yau Alhamis zai gana da shugabannin sojojin Sudan a babban birnin kasar Khartoum, inda ake sa ran cewa za su tattauna a game da Rasha da wasu batutuwa. Ma'aikatar tsaron Australia ta ce za ta kauda na'urar sa idon da kamfanin Sin mai alaka da jam'iyya mai ra'ayin gurguzu daga ofishoshinta, a cewar gwamnatin kasar a yau Alhamis, bayan da kasashen Amurka da Birtaniya suka dau matakai irin wannan. Jaridar kasar Australia ta ruwaito a yau Alhamis cewar kimanin na'urori 913 wanda suka hada da na'urar sa ido, wayoyin salula na intercom, na'urar shigar da bayanai da na daukar hoto, wato kirar Hikvision da dahuwa ne suke ofishoshin gwamnati da ma'aikatanta.
To masu sauraron mu, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin mu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin, da producer mu Julie Lesbation, da kuma engineer mu na yanzu Mr. Lopes, ni Ibrahim Ka'almasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.